Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Tsili da sauran abokan aiki muke kawo muku wani shirin mu na hantsi. A yau ranar Litinin 10 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Cikin shirin za ku ji matakan da kungiyar dattijan Arewa ta dauka bayan kammala taro da ta yi a jiya Lahadi. A kuma muna tafa da shirin a daina shan kwaya wanda Binta Yero ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku shirin jirgin Najeriya sai kuma wasu ra'ayi da kuma wasu rado ke kiran waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar China sanadiyar barkewar cutar mura nan na coronavirus ya kai 908 zuwa yanzu, bayan da tun gabanin nan ya zarce adadin mace-mace da cutar SARS ta haddasa daga shekarar 2002 zuwa 2003 a cewar jami'an gwamnatin China jiya Lahadi. Hukumar lafiyar ƙasar China ta ba da rahoton ƙarin mace-mace 97 da kuma wasu sabbin kamuwa da cutar su 362 bayan yawan masu kamuwa da cutar ya ragu zuwa ranar Asabar, wanda shine karo na farko da aka samu saukin al'amarin a tsawon fiye da mako guda. An yi imanin cewa cutar SARS mai shafar numfashi ta hallaka mutane 774, ta kuma galabaita mutane wajen 800,000 a China da kuma yankin Hong Kong. Wani soja da ya fusata saboda wani rikici akan batun kuɗi ya buɗe wuta ya bindige matafiya a ƙasa da waɗanda ke tsaye, yayin da ya ruga a guje da wata motar soji ranar Asabar a Nakhon Ratchasima na ƙasar Thailand. Ya hallaka mutane 29 baya ga wasu kimanin 60 da ya raunata. Jami'an tsaro sun bindige sojan bayan turjiyan tsawon sa'anni 12 a wani rukunin kantuna jiya Lahadi. Cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani yaro ɗan shekara 13 da ke kan babur ɗinsa, da kuma wata matashiya mace mai tuka mota tare da ɗanta a ciki. Prime Minister ƙasar Prayut Chan-o-cha ya ce, "Ina fata wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe, kuma ba zai sake faruwa ba. Ba wanda ke son aukuwar haka." Ya kira irin wannan zub da jini da aka yi a ƙasar Thailand abin da bai taba faruwa ba. Hukumomin ƙasar sun bayyana dan bindigan a matsayin Sajamejo Jakrapat Tomone, kuma Prayut da jami'an 'yan sanda sun ce yana cikin wani rikicin kuɗi ne da wani ɗan uwan kwamandansu na soja kan cinikin wani gida. An gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu a cikin nasara a yankunan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar Kamaru, sai dai kuma a yankunan da ake amfani da harshen Ingilishi aikin zaɓen na tafiyar hawainiya. Ganin 'yan aware sun gargaɗi mazauna wuraren cewa kul kar su kaɗa ƙuri'a. Shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya, wanda ya kaɗa ƙuri'arsa a Yaounde, babban birnin ƙasar, ya jinjinawa waɗanda suka kaɗa ƙuri'a. Ya ce ya kamata 'yan ƙasar Kamaru su fito sosai su kaɗa ƙuri'a, su kuma kar su bari wanda suka kiraye-kirayen cewa a ƙauracewa zaɓen. Ya kuma bayyana su a matsayin masu yin zagon ƙasa ga demokradiyyar ƙasar. Ya ce ya ji daɗi kuma ya gamsu da yadda ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa a matsayinsa na ɗan ƙasa. Kuma yana kira ga duk 'yan ƙasa da su yi watsi da kiraye-kirayen wasu 'yan jam'iyyun siyasa na kuskure na ƙauracewa zaɓen. Ya kuma ce yana ganin cewa demokradiyya ta ci gaba kuma ta kafu a Kamaru. Ma'aikatar tsaro a Amurka. Ta saki sunayen sojoji biyun nan da suka rasa rayukansu a wani harbi da aka yi a sanyin safiyar Lahadi a yankin Sherzad da ke lardin Nangarhar na gabashin kasar Afghanistan. Sunayen sun hada da Saje Javier Jaguar Gutierrez da kuma Antonio Ray Rodriguez, duk masu shekaru 28 da haihuwa a duniya. Bayan su wasu sojoji shida da ke bakin aiki su ma sun samu raunuka yayin da wani abokin aikin su dan Afghanistan ya bude wuta kan dakarun hadin gwiwa Amurka da na Afghanistan din ya bindige da bindiga mai sarrafa kanta a cewar wani mai magana da yawun dakarun na Amurka a kasar. Har yanzu muna tattara bayanai domin gano abin da ya sanya shi ya aikata wannan abu, amma kuma har yanzu ba mu san menene manufarsa ba, abin da ya sa jami'in sojan Amurkan kanar Sonny Leggett ya bayyana kenan da sanyi safiyar Lahadi. A wani rahoto da kafar yada labarai ta Associated Press ya fitar, ya nuna cewa wani jami'in kasar ma'aikatar tsaro Afghanistan da ya buƙaci a saka sunansa domin ba a bashi izinin tattaunawa da 'yan jaridu ba, ya ce wanda ya yi harbin jami'in sojan Afghanistan ne wanda musu ya kaure tsakaninsa da dakarun sojan Amurka kafin ya bude musu wuta. Kuna shan labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran duniya zamu je Najeriya tukunna, inda jiya Lahadi kungiyar dattijan arewacin Najeriya ta Northern Elders Forum ta gudanar da taron ta kan lamarin taɓarɓarewar tsaro da ke fama da shi a Najeriya. Gadi Isa Lawal Ikra da cikakken rahoton.
Kimanin mako guda da kaddamar da kungiyar tsaro ta yankin arewacin Najeriya da wasu matasa suka kira ta da suna Shege Kafasa. Al'ummar yankin arewacin Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantar ra'ayoyi game da irin waɗannan ƙungiyoyi na tsaro na yanki a wannan ƙasa. Ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya da ake kira Northern Elders Forum a Turanci ta ce ita bata ga laifin kafa irin waɗannan ƙungiyoyi ba idan dai za a bi doka domin tsaron ne ya riga ya taɓarɓare a wannan ƙasa. Dr. Hakim Babu Ahmed shi ya karanto sanarwar bayan taro ta wannan ƙungiya.
Gaskiya dai ka ga alama dai kan shugaban ƙasa Buhari tsaro ya kusa ya kubuce mishi a kasan nan, dan da inda kaje matsala ake koki koki ake yi, babba bai tsira ba, karami bai tsira ba, arziki bai tsira ba, talaka bai tsira ba. Sannan kuma muka kawo shawarwar mu da muke gani cewa ya kamata a duba wanda shi shugaban kasa ba su amanar su taimaka mishi tsaron nan, ya kamata a yi gyara. Sannan kuma a ƙara duba talauci, alaƙan talauci da rashin tsaro. Gaskiya talauci yana ƙara zurfafa rashin tsaro. Muka ce mu a kungiyar dattawa na arewa ba dama mu ce ban wani sashe na kasa ko arewa ko kudu ko gabas ko yamma kada su taimaka wurin ƙara zama yanayin da mutane ke zama ta hanyar tsaro, tunda abin yanzu ya zama matsala. Abu biyu da muka ce shine kada a kauce mu doka na kasa, sannan kuma kada a kafa wata kungiya na sunan tsaro saboda kawai ana neman tozar ta wani ƙasa ko mutane gefen wani wuri ko wasu kabila ko na abu.
Me ra'ayinku akan su matasan da suka kaddamar da wannan ganin cewa sun ce a kudanci duk an yi irin wannan ƙungiyoyi?
Mu ba mu ce kowa ya yi laifi ba. Mu mun ce duk wanda zai taimaka a kafa ƙungiyar tsaro a ƙara tsaro, wallahi mu muna ganin ya yi daidai da waɗannan matasa da ƙungiyoyin da ke kudu duka, amma a bi doka.
Amma kuna ganin ko an bi doka a irin wannan ƙungiyoyin tsaro da aka samu na yankuna ba za a samu ɓaraka daga baya ba?
A fara bin dokan, in aka samu doka, in aka bi doka aka samu baraka, dokan nan ita za ta yi maganin barakan nan.
Game da fargabar saka siyasa akan sanarwar kungiyar dattijan arewacin Najeriya kuwa Dr. Hakim Babu Ahmed cewa ya yi.
Lokacin Jonathan, ai wannan kungiyar ta zarge shi kuma duk yawancin mutane da ke cikin Northern Elders Forum. Mu muka taimu dukkanmu mun tura motar Buhari ta tashi saboda yanda shi shugaban kasa Jonathan muka ga ya saka mu Boko Haram arewa kawai sai abin da suka ga dama suka yi, muka rabu da shi muka dawo muka goya ma Buhari baya. bayan Buhari ya ci zaben shi na fari muna tare da shi mu je ku bashi shawara mu ce ranka da daga matsala nan gashi ba wani magana PDP anan ba magana APC wannan rashin tsaro ba ruwan shi da wani jam'iyyar ta kowa yana ciki saboda haka dai duk shugaban kasa ko da kai dai fado ko arewa ko kudu ne idan bai yi daidai ba za mu kai mushi
sai dai ita cibiyar bincike da bunkasa arewa da ake kira ARDP a turance kuma a takeice ta ce kungiyoyin tsaro da ake kafa na yanki a wannan kasa fa ba su dace ba Dr. Usman Bugaji shine shugaban wannan cibiya wadda ta kaddamar da kwamitin kwararru akan harkar tsaron da zai taimaka domin lalubo mafita a arewa.
Ba zai yiwu mu bari don an baka damar kai gyara ka ki mutane su ta mutuwa ana galla zama jama'a kuma a zuwa kyale ka kai wane ne?
Ina bambancin wannan committee na ku Dr. da kuma kungiyar Amote kunta Yarbawa.
A karka kawo wasa a cikin al'amarin. Wancan fa wani abu ne suke nasu. Kuma in ka saurari abinda sultan ya bada shawara gwamnonin arewa su tafi can kudu nan su samu gwamnonin su ce kai ya kuke mu mutanen mu haka to wannan wata harka ce tsakankanin su can amma mu abin da ya shafe mu nan arewa shine muke yi amma in an taba ma mutanen arewa a can din to ba kuma ba za a kyale ba amma dai kar ka sa mu cikin mizani daya da irin waɗannan mutanen don naga abun nasu da kwai dai shirme-shirme bankaura hauka-hauka.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Toma da lagai da Isa Lawal Ikara har yanzu dai ana tafuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 2:11 yanzu dai ga Aisha tu dauke da sauran labaran duniya.
Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana Pete Buttigieg zai shiga zaben fidda yan takara kasar a karon farko a gobe Talata biyo bayan samun yan delegates mafiya yawa da yayi jam'iyyar Democrat a Iowa ta fitar da sakamakon zaben da aka gudanar na tsaida dan takara wanda yake da baibaye da rigingimu tare da rudani a wani bangare sanadiyar lalacewar na'ura Buttigieg shine ya ja delegates 14 daga cikin 41 a zaben na Iowa yayin da Senator Vermont Bernie Sanders ya ja 12 Senator Massachusetts Elizabeth Warren ta dau guda 8 tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya ja delegates 6 sai Senator Amy Klobuchar ta kare da guda 1 gidan talabijin din gwamnatin Iran jiya Lahadi ya ce kasar ta gaza yunkurin ta na harba tauraron dan adam da ta kirkiro samfurin Zafar zuwa falaki Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron kasar mai kula da shirinta na sararin samaniya Ahmed Hussein ya fada wa gidan talabijin din gwamnatin kasar cewa tauraron Zafar din bai isa falaki ba kamar yadda aka tsara saboda gudunsa bai kai yadda ake bukata ba ya kuma ce akalla wannan shine karo na uku da Iran ta gaza cin mukaddamar da tauraron dan adam tun daga farkon shekara ta 2019 da Amurka ta yi ikirarin tana taimaka mata wajen bunkasa shirinta na makami mai linzami.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla to kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan wakar. to Allah kyauta wannan haƙiƙi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu tasha a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
jama'a barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya sunana Binta Esiru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai duka mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma To kamar yadda wasunku suka ji a shirin mu da ya gabata shan miyagun kwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da kasashen mu na Afirka kun ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar dabi'a wadda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah Kafin mako na gaba da zamu kawo maku matakan da hukumomi ke dauka game da yadda suke yaki da matsalar miyagun kwayoyi yau zamu ƙara fadakar da ku game da ƙarin illolin shaye-shaye Yanzu bari mu ji ta bakin wani masanin jinyar kwakwalwa Marcus Vandi daga jihar Adamawa a Najeriya domin ya ƙara bayyana mana wasu illolin shaye-shaye, cututtuka da kuma kalubalen da suke fuskanta.
Yanzu misali mu koma ba idan muka dube waɗanda suke yawan shan nan da kuma waɗanda suke wa kansu allura shin idan ya illa sai yake ga jiki ga wanda yake sha koda ma ya bari ya illa zai kasance a jikinsa akwai illa wato a jikinsa akwai abin da zai iya masa illa
akwai illa kore sosai kaga zai fara da hanta kaza hanta yana na kamar laboratory shi yake tace kowane guba da ya shiga cikin jiki to sana ga an haka dinnan ana ta dora mishi guba ne har illa yazo zai tafi kwakwalwa kwakwalwa kuma ba zai ji mire ba to kaga yana da illa a jikinsa kenan fa to zaka ga kuma yadda yake zama da jama'a zaka ga ya bigire illa ya zauna shi kadai a dakinsa ko kuma dai za a same shi yana wani iri abubuwa da bai kamata dan adam yana yi ba to shi ne illan ga shi mashayin ko kuma wanda yake amfani da wannan abubuwa maye nan
a wasu na cewa kaman ko da ma an warke zaka ga akwai kaman ko tabo ne ko kuma wani abin da ake kira side effect to wani lahani ko wani abu a jikinsa ana iya samun haka
to kwarai kamar da na ce maka yallaba shi ne akan cewa yaro ya samu kwararren warkasuwa ba za a gani ko wani lahani kaman haka da ake faɗa nan ba ana faɗa cewa hauka baya kare sai dai ya yi soki amma ka ga dai nasu nan ba wani hauka wanda za a ce ba zai iya a warke ba don an sa menene dalilin da ya sa su suna yi haka domin tun da wuri in sun zo in raba su da wannan guba nan na su wiwi su tramadol su exol suka waya na buwa an raba su da shi ana ba su counseling kowane sati biyu ana zuwa wajen psychology ana ilmantar da shi akan illan wannan abin da yake shan nan kwarai kuwa zaka ganci ya fita tarat ba wani abin da za a ce wannan tabon ko kuma za a ce ko wannan ya taba taɓuwar hankali
yanzu kake maganan kan cewa ya kamata ana bashi bita ko kuma ana zuwa ana sake duba shi ana reviewing da makamantansu. To amma kuma akasari yan kudu ba kasashen masu tasowa irin Najeriya ba mu da irin asibitoci na ku irin na kwararru abin da shafi kwakwalwa ko kuma psychiatrist da sansu hakan nan. Ya kalubalen wannan kuma yake a fannin jinya irin wanda ke da matsalar kwakwalwa ko kuma shaye-shaye.
To kalubalen da muke samu daga gwamnati, to kasa wannan wurin da zamu ce zasu dinga zuwa su zauna da wanda ya goni ce a cikin gefen kwakwalwa da na'ura da kome, yana nan kuwa yana da wuya mai kuɗi ma ba kaɗan ba ce kamar gwamnati. Gwamnati zata iya ta zo mana da ta gina mana wani ta tsare wani gefen asibiti a kan cewa wannan wurin nan an ka samu warkaswa daga gefen nan za ka koma wannan gefe ka ringa zuwa kuna tuttunawa da shi.
Masu sauraro, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba matakan da wasu hukumomi ke dauka domin yaki da wannan matsala. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin, ni Binta Esyaro da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan dokar a sha kwaya.
To a gaida Binta Esyaro, yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridan Najeriya.
Zan fara sharhin jaridan ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka wata malamar makarantar firamare a jihar Borno mai suna Mrs. Obiageli Mazi, ya asalin jihar Abia, da gwamnan jihar Borno Babagana Zulum ya tarar da ita kadai a wata makarantar firamare a jihar a lokacin da ya kai ziyarar bazata a mata karin girma daga malamar aji zuwa mataimakin shugaban firamare. Wani faifan bidiyo da ya yadu ta kafafen sadarwar zamani na nuna gwamnan jihar tare da malamar da kuma jami'an tsaro. Malama Mazi ta shaida wa gwamnan Zulum cewa ta shafi shekaru 31 tana koyarwa a makarantar firamare a jihar Borno. Dan take gwamnan Zulum ya mika mata tukuici na naira 100,000. Sai kuma jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa wata kungiyar dattijan arewacin Najeriya, Northern Elders Forum, karkashin jagorancin Professor Ango Abdullahi, sun kammala wani taro a garin Zaria inda kuma suka yanke kauna ga mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari. A ƙarshen taron dai, inji jaridar The Nation, jigajigan kungiyar karkashin jagorancin Professor Ango Abdullahi sun bayyana rashin jin daɗin su game da yadda shugabanci ke gudana karkashin jagorancin shugaban kasa. Wanda suka halarci taron dai sun hada da tsohon babban hafsan Najeriya Haya Marshal Al-Amin Dagash da ambasada Yahaya Kwande da Alhaji Bello Kirfi wazirin Bauchi da DIG Labaran Murno da Alhaji Yakubu Shehu. Kungiyar dai ta bayyana rashin jin daɗin ta yanda harkokin tsaro ke ci gaba da tabarbarewa, yanda ake ci gaba da sace mutane da kai harhare da kuma kashe su. Sai kuma jaridar Vanguard, jaridar dai ta ruwaito a ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa fadar shugaban ƙasa ta maida martani ga sanarwar da wata kungiya ta dattijan arewacin Najeriya ta fitar, inda take yanke ƙauna ga shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wata sanarwa da fito daga fadar shugaban ƙasa, inji jaridar Vanguard mai ɗauke da sanya hannu Femi Adesina, mai bayar da shugaban kasar shawara kan harkokin yada labarai, na cewa kungiyar ta Professor Ango Abdullahi ce kuma ba ta da magoya baya na a zo a gani. Don haka duk wani zance ko suka da kungiyar za ta yi ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba za ta yi tasiri ba, in ji jaridar The Vanguard. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa babu cutar coronavirus a Najeriya, in ji ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagie Ehanere. sai kuma jaridar The Punch, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau a gefen zauren taron shugabannin kasashen Afirka na kungiyar EU da ke gudana a kasar Ethiopia. Jaridar Punch ta ruwaito sanarwar fadin shugaban kasa na cewa shugabannin kasashen guda biyu, Canada da kuma Najeriya, sun tattauna akan hanyoyin inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma sauran kasashen kungiyar Commonwealth. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu sauraro kuke aiko mana ko kuke kira kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum, sanin sanar da DBA America. Mai magana Hadi Kohon Sarki Daura. Da Allah, ina so ku ba ni dama. Ya mai girma shugaban kasa, ina so in baka shawara ne akan waɗannan ƙungiyoyi da ake kafawa a ƙasar nan. Musamman daga bangaren Yarbawa suka kafa ƙungiyar fita tsaro wadda suka sawa suna Amotekun. Kuma yanzu da shi ƙungiyar gwamnonin Arewa suna shirin kafa ƙungiyar shege kafaka na tsaro. Kuma kasan da cewar yanzu haka bangaren inyamurai suna nan suna shirye-shiryen kafa wannan kungiya. Shin ya mai girma idan aka tsaya da idan basira aka hanga waɗannan kungiyoyi anya za su zama a ƙasar nan alkhairi kuwa? Saboda haka ya mai girma wannan kungiyoyi ya kamata a rusa su gabaki ɗaya, saboda kowanne sun kafa kungiyoyin ne ba don Allah ba, kuma ba don neman cikin ƙasa ba, domin wata fitina ce ta daban. Ya kamata a ce a rusa waɗannan kungiyoyi gabaki ɗayan ka ba. Allah ya baka ikon tafiyar da adalci a cikin mulkinka. Na gode.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Aliyu Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau yana kira ne ko kuma roƙo na ɗan majalisun na tarayya game da a ba da ƙananan hukumomi haƙƙinsu. To lalle wannan shiri ya dace ƙwarai da gaske. Idan aka yi haka, a talakawa za su zama kusa da gwamnati, kuma za a samu ci gaba ta samu ta bunƙasa. Na gode.
To madalla, mun gode ga wanda ka samu dama aiko mana da wannan sakon. To da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, adadin waɗanda suka mutu a ƙasar China sanadiyar barkewar cutar murar nan na coronavirus ya kai 908 zuwa yanzu, bayan da tun gabanin wannan ya zarci adadin mace-macen da cutar SARS ta haddasa daga shekara ta 2002 zuwa ta 2003. Ma'aikatar tsaro ta Amurka ta saki sunayen sojojin nan biyu da suka rasa rayukansu a wani harbi da aka yi a sanyin safiyar Lahadi a yankin Sharjah da ke lardin Nangarhar na gabashin kasar Afghanistan. Sunayen sun hada da Sergeant Javier Jagua Rodriguez da kuma Antonio Ray, dukkaninsu 'yan shekara 28 da haihuwa.
To madalla ga sheki, masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wasu wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aishat Sule da ta yana gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni, jama'a injiniyanmu na yau Kevin, Nisar Fili Hashin Gumal da na haɗa na kuma gabatar, nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.